الحمد لله على منه، الحمد لله على طائه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه. باين الله hudubar mu tana magana akan kiyaye harshe da kiyaye magana da kimiyyar sarrafa harshe da sarrafa magana. Bahaushe ya ce baki shike yanka wuya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu wata kalma da zaka furta face akwai mala'ika yana rubuta ta. Kuma yace mala'iku ne masu girma, suna rubuta ko suna sanin abin da kuke aikatawa, suna rubutawa. Annabi alaihi salatu wassalam a waɗannan hadisai da muka kawo guda biyar ya ja hankalin mu akan hatsarin kiyaye harshe. Mutum ya auna maganarsa, ya lissafa ta, ya ɗora ta a sikeli, ya auna ta da mudu, ya gane kyanta ko muninta, bakinta ko farinta, dacewata ko rashin dacewata, kafin ya sake ta. Domin kalma in ta fito ta riga ta fi ƙarfinka kenan. Kafin ka faɗi magana kana da iko a kai, in ka faɗa to shi kuma yake da iko a kanka. Hadisi na farko, Annabi alaihi salatu wassalam yace duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alkhairi ko ya shiru. In ka san duk maganar da zaka faɗa ko ka rubuta, sawa'un a jarida ne ko a social media ko a radio ne ko a hira ne, ka san tana da hatsari, za ta jawo maka matsala, za ta shiga mutuncin wani ko ta shiga rayuwar wani ko cin naman wani ne, ko yi wa wani izgili ne, ko yi wa wani ba'a ne, ko yi wa wani shagube ne, ko ɓata wa wani suna ne, ko jirwaye da kaɓa da wanka ne ga wani, to ka kiyaye wannan al'amarin indai har ka yi imani da Allah da ranar lahira. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa zai lamince mun guri biyu, ni kuma zan lamince masa shiga aljanna. Kofa biyu za ka lamince min, ni kuma zan lamince maka, in ka zo lahira za ka shiga aljanna. Ka kiyaye gabanka, ka kiyaye bakinka. Ka kiyaye bakinka, duk abinda za ka faɗa ka tabbatar wanda za ka iya kare kanka ne in ka tsaya a gaban Allah. Sannan ka kiyaye gabanka, ka a same ka kana aikata alfasha ko kana karya dokokin Allah ta hanyar wato amfani da gabanka da al'aurarka. Na Annabi alaihi salatu wassalam ya ce mutum yakan faɗi kalma ba tare da ya bata kulawa ba, ba tare da yana ga kamar da wasa ba, wannan kalma sai ta zamo dalilin shigarsa wuta ya shekara 70 yana shawagi bai dire a ƙasa ba. Wala hadisin ya ce wa Ma'azu ka kiyaye harshenka. Sai Mu'azi ya ce ya Rasulullah, yanzu maganganun da muke za a kama mu da su? Ya ce cin me ke kifar da mutum a kan fuskarsa ya yi rub da ciki a cikin wuta in ba harshensa ba? Abinda harshenmu yake girbo mana shi zai jawo mutum ya yi rub da ciki a kan wuta ranar alkiyama. Sannan ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya iya bakinsa kuma kai ya shiga abin da bai shafe shi ba. Yau da kowa ya tsaya bai shiga abin da bai shafe shi ba, da duniya ta zauna lafiya. Saboda al'amura sun kai matuƙa, sun yi nisa, sun rikice saboda yawan abin da bakunanmu suke faɗa. Maganganu ba a auna su, ba a lissafa su. Wasu maganganun ka ji suna komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na rashin ladabi, da rashin tarbiya, da rashin sanin girman Allah. Irin kalmomin da ko Yahudi da Nasara basu faɗa wa Allah ba, amma ana samu a cikin musulmi suna gaya wa Allah. Sannan rashin ladabin ya kai kaji ana faɗan maganganu na rashin tarbiya, da rashin ladabi, da rashin girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Irin kalmomin da ko su Abu Jahil da su wato Abdullahi bin Ubay bin Salul basu faɗi irin waɗannan kalmomi ba. Sannan a koma kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa, da ko munafikai basu yi irin waɗannan kalmomi na ɓatanci ba ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa, amma wani da sunan addini ko sunan kishi ko ƙaunar wani daga cikin sahabbai kaje yana cushe ashariya da la'anta da tsinuwa ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko matansa ko sahabbansa. Wani abin nasa ya kai cin mutunci ga malamai da ɓatanci, da suka, da zagi, da la'ana. Wani har Allah Allah yake wani abu ya rutsa shi da malami, kai ka ce ya ga shedan maganganu. Kowane irin malami, sawa'un malamin nan na ɗariƙa ne ko na sunna ne, zagin malami da cin mutuncin malami ba a cikin tarbiyya ta addinin musulunci. In wani abu ya faɗa baka gane ba, kai masa tambaya. In ya baka hujjoji ka gamsu shikenan, baka gamsu baka ce malam ban gamsu da wannan hujjar ba, ina godiya. Sannan ka koma gefe kai masa addu'a, wannan fahimta da ya faɗa ciki mara kyau, wanda kai a zatanka lalle ba ta da kyau, to Allah ya shirye shi ya sa ya rabu da wannan. Amma yau ba haka ake yi ba. Kullum maganganu na ɓatanci ga su nan. Ka koma kuma kan sarakuna da masu mulki, ga al'amuran da ake yi. Duk da wasu lokutan malaman sukan ba da ƙofa, wasu lokutan ma sarakunan sukan ba da ƙofa. Yanzu ka duba irin daraja da Allah ya wa garin nan na Kano, da irin martaba da ɗaukaka da Allah ya ba wa garin nan, da irin shekaru sama da 1000 ana musulunci a garin nan. Kuma an yi malamai kala-kala, an yi sarakuna kala-kala, an yi masu arziki kala-kala, an yi masu mulki. Amma an zauna lafiya da fahimtar juna da girmama juna. Yau mun wayi gari, wannan garin namu har wasu lokutan in ka fita wani guri sai a dinga maka dariya. Saboda abubuwan da suke gudana, wanda ya kamata waɗannan mutane masu daraja da suke rayuwa a garin nan su zauna su yi mitin, su fito da hanyar da za su warware matsalolin nan da suke damun mu a wannan jiha na rigingimin sarauta da ake yi. Babu daɗi, wannan ɓangare suna zagin wannan, wannan ɓangare suna zagin wannan. Wannan ɓangare yayi nan ya naɗi, wannan ɓangaren ma ya naɗi, sai ka ce wasan yara. Wannan al'amarin in mun tafi wasu ƙasashe ko wasu garuruwa ko mun hatsu da wasu mutane har dariya suke mana, mu ma kanmu abin yana ba mu takaici. To kaga ya kamata yadda Allah ya ɗaukaka garin nan ya martaba shi. Har yanzu garin nan yana da martabar da muna da wanda yafi kowa arziki a Afirka ɗan jihar Kano ne. Wanda yake lambobi daban-daban na arziki da ake da su, na masu arziki da masu wadata, wannan garin har yanzu ba a yi masa fice ba a duk faɗin Afirka da faɗin Najeriya. In dai magana kuɗi ne, tsabar kuɗi, ruwan kuɗi. To in ka zo Kano magana ta ƙare. Ruwan kuɗi fa, in ka zo Kano magana kuɗi ta ƙare. To me muke nema a gurin Allah tunda ya mana arziki? Sannan na biyu, karatu kake so, wannan garin cike yake da malamai na kowane ɓangare, cike yake da gaggagaggan malamai waɗanda suka ƙware a fannoni daban-daban. In gangarayen Ƙur'ani kake so, muna da su a Kano. In na hadisin ne, in na fiqhu ne, in na lugha ɗin, kowane fanni kake so, in ka shigo Kano sai ka gaji ka tafi. Wannan Allah ya mana wannan arzikin karatu, muna gode masa. Sannan ɓangaren siyasan ne, muna da 'yan siyasan gogaggu. Duk wani mukami da ake riƙewa ko a jiha ko a tarayya, wannan jihar tamu akwai waɗanda suka riƙe, akwai waɗanda suka taɓa yin shugaban ƙasa a wannan ƙasar, kuma 'yan wannan jihar ne. Ko? Ba ma ɗaya ba, ba ma biyu ba ko? Sannan akwai waɗanda suka kai matsayoyi na daban-daban, na matakai daban-daban, suna nan a wannan jihar tamu. Sun yi ministoci, su riƙe manyan mukamai a majalisar sanatoci da ta wakilai da majalisar ƙasa ba inda ba su kai ba bangaren siyasa dai ba abanmu a baya ba da abinda ake so zamu iya fito da ƴan siyasa da zamu da kikirji da su mu ce mu ma muna da irin su tare da wannan in ka zo bangaren ƴan bokon in aka fara ciro maka professor sai kai trailer 10 ta professor kuma duk professor a fannoni daban-daban kuma gogaggun ƴan boko muna da su a wannan fannin ma muna wa Allah godiya sannan ka zo bangaren abin da ya shafi sarauta din ma sarautar mu aba a daga ce aba a nuna ce a duniya sarakunan da muke da su ba za ka daga suka ji kunya ba kowanne ka daga ba za ka ji kunya ba to amma abin takeici wannan matsala da muke fama da ita ta sarauta gaskiya tana jawo wannan kanan namu zagi wannan an nada shi wannan yace bai nadu ba wannan an sauke shi wannan yace bai sauka ba kuma abinda muka gano ƴan siyasa suna da hannu cikin hada wannan rikici so da haka ya kamata masu fada aji a hadu a cire tsoro a cire kwadayi a kira taro na manyan malamai da manyan attajirai da manyan ƴan kasuwa da manyan ƴan boko da manyan jami'an tsaro waɗanda muna da su janar sai kai tirerolin su wanda suka rike makamai duka bangaren DSS ne bangaren police ne bangaren soja ne na ruwa na sama na ƙasa duk Allah ya azurta wannan Kano cike take da su ya kamata a kirawo Kano concern wato committee ko kuma elders Kano elders committee ko wani abu mai kama da haka a zauna a kirawo waɗannan mutane da suke rigima tsakanin su a ba su shawarwari a yi musu nasiha kuma a fitar da matsayi kwaya daya a ce dole ne su wannan matsayin kawai in dai ba za a iya wannan ba to muna da matsala in dai ba wani dattijo a Kano da zai fada aji ba wani dattijo da zai kira dukkan bangarorin nan da dukkan ma waɗanda suke karkashin su da masu goyen bayan su ai musu fada a nuna musu abin da ya kamata su yi dan martabar su da martabar jahar da martabar al'ummar to kaga akwai matsala babba amma zage-zagen da ake yi da cin mutunci yanzu kai da baka da alaka da sarauta baka da alaka da mulki ka zo ka zagi wannan uwarsu fade ubansu daya kai me kai ka zage-zage in kowa ya zama sarki kai me zai kare ka me zai rage ka amma ka zama dan tamore ka shiga kai zage-zage yadda kake so in aka kama ka ranar kiyama da wannan zage-zagen amfani me zai ma saboda haka mu rufa wa kanmu asiri mu iya bakinmu mu iya mutuncinmu mu iya darajarmu mu kiyaye cin mutuncin jama'a da zagin su da tozarta su saboda ba mu ra'ayin su ko ba mu da fahimta irin tasu wayewan mu a Kano tafi karfin yanzu mu zo mu yi rigima saboda wata sarauta ko mu yi rigima saboda wata siyasa ko mu yi rigima saboda wani ra'ayi ko abin ilimi yanzu ai ba na rigima bane na kawo hujja ne in kawo hujja mai nassi baya naushi mai abin fada baya fada mai hujja a baka baya harbi da baka in an fadi wata magana baka gane ba ko ba ta maka dadi ba tsebo ne tattafanka ka zo a zauna ka kawo hujja ka a kawo maka hujja in an ka da kai a baka ruwan sanyi ko a baka shayi almajiranka ai musu rakiya da tafai su tafi haka ake yi da ko kuma a rubuta littafi ai an dade ana tattauna matsaloli a garin nan amma da an fi yin rubutu in wani ya rubuta wani bai gamsu ba shi ma sai ya rubuta sai da aka dalibai sai su koma masu karatu wanda ma ba shi da karatu ma bai san me aka rubuta ba shi yasa rigima ta ilimi to a dauke ta daga harshen Hausa a maida ta harshen Larabci zaka ji kowa yayin shiru to da aka shawara da zan ba malamai in za su yi rigima ta ilimi su daina yi da Hausa su koma da Larabci za su ga ba mai shiga sai mai karatu in ana yin wannan yema wannan raddi da Larabci wannan yadda Larabci kai dai ba sai dai ka dinga Allahu akbar baka san ma me aka ce ba amma yanzu da karatun dan jami'a da dan primary in ana karatun ƴan jami'a sai dan secondary ya saka baki har dan primary ma sai kaga ya shiga karatun da malaman jami'a suke yi in malaman jami'a suna magana ne akan level din su na ko ƴan jami'a ko malaman jami'a kai da ko primary ba kai ba me zaka saka baki a ciki me naka me aka taba ma amma sai ka ji mutum ya siyo data set kwaya daya ya kafa sifika sa wai yana bawa malamai shawara ko yana jan hankali ko wannan mas'alar ba daidai akai ba wani ya wuni ya kwana ya shekara da shekaru iya matsalar da yake ta karanta kenan har ya zama babba a ciki kai kuma baka taba yin karatu baka sa littafi ba ka zo ka tsoma musu baki koda ka ba a ware maganan matsalar nan ta ƴan jami'a ce ko ta ƴan secondary ce ko kuma matsalar nan ta ƴan primary ce kowa tsoma baki yake wannan ya jawo rashin kunya ta yawa ba wani mai mutunci yanzu ko mai daraja a zagi sarakuna wani ma sarkin musulmi zaka ji ya zaga to da ya faɗi wani abu da bai masa ba kun ga muka tafi haka abun fa ba zai kyau ba wannan bangaren su zagi waɗannan malamai waɗannan bangaren su zagi wannan malamai kowa sai ya jawo nasa bangaren kunni yanzu ta kai ma sai kaga ana hada hoton malamai ana sa su a AI suna rawa yannan bangaren su yi yannan bangaren ma su yi mu ba da zai ga an samu muna rawa mu baka taba yin rawa ba amma sai wani ya je ya hada ka saboda ya rama ne saboda shi ma wani ya dauki malamin sa ya hada shi yana rawa kai ma sai ya je ya dauke ka ya saka kai ma kana rawa to yanzu da Allah ya za a yi tafa a haka in an tafa a haka fa abun baci zai duk ranar da aka ce malaman ku ba su da daraja a gurin ku sarakunan ku ba su da daraja a gurin ku iyayen ku ba su da daraja a gurin ku sarakunan ku ba su da daraja a gurin ku shugabannin ku ba su da daraja a gurin ku matan ku ma ba ku darajta su iyayen ku ba ku darajta su to ranar aka wayi gari sai kaga to ai ba Allah ma ana ga masa bakaken maganganu a dauko matsala ta shafi annabi a mai da ita abun wasa abu ya shafi annabi ka mai da shi abun wasa kaga wannan duka yana nuna cewa lalle al'umman nan tamu tana buƙatar tarbiya lalle tana buƙatar manya su saka baki in akwai manya amma kowane babba tsoro yake kai ya magana wani yaro ya je zazzage shi yanzu wani in aka faɗi wani abu bai masa ba shi ba zai ba amma sai ya kirawo sojojin baka ce ku shiga radio ku cicci mutuncin wani sai a je a ba yaro kuɗi a ce shiga radio ka zazzagi wani ka faɗi kaza a kansa shi yasa dan mutu ya kare mutuncin sa wataran yana ga ana ba daidai ba sai ya ja bakin sa ya shiru don aka yi shekaru a haka to abu zai lalace mana da haka annabi alaihi salatu wassalam ya kafa mana hujja ya kuma sauke sakon Allah akan mu ya kuma gaya mana abin da zamu ya ce duk wanda akwai imani da Allah a zuciyarsa akwai imani da lahira a zuciyarsa kai ya faɗi ba ya buɗe bakin sa ya faɗi magana in ba alheri bace yanzu kaga kenan ɗayan biyu ko dai babu imanin mai ƙarfi a zukatan mu shi yasa muke fita faɗa sharri ko kuma wani abu daban haka muna fata Allah ya gyara bakunan mu Allah ya gyara lafuzan mu Allah ya hada kan mu Allah ya kawo mana mafita talauci Allah ya yi mana jahilci Allah ya yi mana duhun kai Allah ya yi mana gaba da kiyayya da hassada da mugunta da keta da sharri Allah ya yi mana Allah muna roƙon sa ya cika zukatan mu da imani cika zukatan mu da san juna da girmama juna da mutunta juna da haƙuri da juna da bawa juna uzuri annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda bai san darajar manyan mu ba bai kuma ji tausayin na ƙasar mu ba to baya tare da mu to Allah ya kare mu a ce baka tare da annabi saboda kana rena manya ko baka tare da annabi alaihi salatu wassalam saboda kana nuna rashin tausayi ga na ƙasa waɗannan sufofi guda biyu Allah ya raba mu da su Allah muna roƙonka aljanna da abin da zai kai mu kusa da ita ya shigar da mu cikin ta na faɗa ko na aiki Allah muna neman ka tsarin wuta da abin da zai kai mu kusa da ita ko shiganta na faɗa ko na aiki Allah muna roƙonka duk wani abu na alkhairi da annabi alaihi salatu wassalam ya roƙe ka wanda kake bayarwa ka ba mu duk wani abu da annabi alaihi salatu wassalam ya mutsari da shi Allah muna neman tsari da shi ka tsare mu Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin ƙanka da rahamarka da alkhairinka Allah ka lilibe mu da shi Allah muna roƙonka arziki da wadata Allah kai mana arziki kai mana wadata Allah ka tabbatar da mu akan addininka mu yi rayuwa akai mu mutu akai mu tashi akai mu shiga aljannaka Allah ka sa mu aljannaka tsare mu daga wuta Allah muna roƙonka ka ba mu duniya mai kyau ka ba mu lahira mai kyau Allah muna roƙonka ka tsare mu azabar wuta Allah matan mu da ƴaƴan mu Allah kai musu albarka shiryayyun ƴaƴan mu Allah ka ƙara musu shiriya kangararrun Allah ka shirya mana da su mawadata a cikin mu, Allah ka ƙara musu wadata, ka ba su dama su bi ka da wadata. Wanda ba su da wadatan, Allah ka wadata su, ka ba su ikon biyayya da wadata. Allah, muna roƙonka masu lafiya a cikin mu ka tsara lafiyarsu. Marasa lafiya, Allah ka ba su lafiya, ka sa su bi ka da wannan lafiya. Wanda suke cikin damuwa da baƙin ciki da tashin hankali da fitina, Allah ka yaye musu. Inda babu tsaro, Allah ka inganta tsaro. Inda yake da tsaro, Allah ka tsare tsaron. Allah, muna roƙonka, kai ne jami'in tsaro, kai ne mai kula da tsaro, Allah ka tsare mu, ka tsare mutuncinmu. Allah, ka jefa gofara a Isra'ila. Allah, muna roƙonka, ka kashe wannan wutar. Yadda suka kashe Falastinawa, suka yi ruwan wuta a kansu ta sama ta ƙasa, kai ma Allah gashi nan kana musu ruwan wuta. Allah, muna roƙonka, ka ɗau fansa a kan mu'minanka da mata da yara da aka kashe. Yadda ba su bar Falastinawa sun zauna lafiya ba, Allah, su ma ka ba su zauna lafiya. Allah, muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin ƙanka da rahamaka da alkhairinka, Allah, ka lullube mu. Allah, ka yi salati da sallama da albarka da ɗaukaka bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun. Allah, ka haɗa da mu ya rabbal alamin.